الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبتى الله تبارك وتعالى لدكم لدينيبو mamman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 6 ga watan Rabiul Awwal shekarar 2037 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 18 ga watan 12 shekarar 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne uba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. To wannan hadisi bai da asali na cewa ku nemi ilimi ko da kasar cana ce za ku je, ulul ilma walau bisim. Wannan bai da tushe a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ba fadarsa bace. Tare da cewa neman ilimi dai wajibi ne, kuma bulaguro domin neman ilimi sunna ce ta magabata wanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Kahf, yanda annabi Musa da almajiransa Yusha ibn Nun suka yi bulaguro domin neman ilimi. Kuma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai sahabin da yake tafiyar wata domin ya je ya nemo ilimin daidai da hadisi guda ne, amma sai da yake tafiyar wata. Amma shi wannan hadisi kwata-kwata ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Na'am.
Allah kawo masu gina gidaje haka. Sai suna da zaki cewa shi bambancin kuɗi amma yanzu mutum a ce zai ba da miliyan goma.
Kamar ban gane ba, ka ce ciniki ne aka yi ko ba ciniki ba ne ba? To abinda nake so sai mun sani ciniki ne ko ba ciniki ba ne, domin matsalar akan ciniki ne take. Ciniki kamar misali kuɗi ya saba, domin sabawar lokaci wannan baya halatta cewa in kuɗi hannu ne kaza, in kuma bashi ne kaza. Wannan ya gabata a darasin mu, ana kiran shi ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi. Na'am. Yawwa, kalima ta caffa da Hausa shine mubaya'a. Me ake nihi da caffa a Hausa? Kamar nuna ba da haɗin kai da amincewa da yarda, ma'ana ka yarda ka amince, shine kenan mubaya'a. Wanda idan aka nemi mubaya'a da kai, ka zo ka dura hannunka na dama akan shi hannun wanda za ka yi masa mubaya'a, wanda wannan dora hannu yana nuna kayar da ka amince cewa za ka ba shi haɗin kai dari saman dari a kan wannan abu da ake kai. To wannan shi ne ake kiranta bai'a kenan. A Hausa shi ne ake kira cefa, domin in ka ce mubaya'a kalima ce dai ta larabci, ba a fita ba daga larabci, amma a Hausa shi ne ake kiranta cefa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mubaya'a da jama'a na muminai mazansu da matansu. Idan namiji ne an yi mubaya'a, yakan dora hannunsa na dama akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan zai yi mubaya'a, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙo hannunsa shine Amr ibn al-As, sai ya janye hannun shi. Sai manzo Allah ya ce, me yasa ka janye hannunka? Ya ce, ya Rasulullahi, ba zan yi wannan mubaya'a sai da sharadi. Manzo Allah ya ce, menene sharadinka? Ya ce, sharadina shine Allah ya gafarta mun duk abin da ya gabata na laifina. Domin kafin ya musulunta, ba shi da wani makiyi a doron ƙasa sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi da kansa yake faɗa, ya ce, babu daidai da mutum ɗaya a doron ƙasa wanda ya fi ni kwaɗan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fake ya gama da shi sama da ni. Ya ce, to ya Rasulullahi, sharaɗina shi ne a gafarta mun duk abin da ya gabata na laifina. Manzon Allah ya ce masa, shin ba ka san da cewa wato shi musulunci yana ruguza duk abin da ke gabaninsa? A yau idan mutum ya musulunta, ko da ya shekara ɗari a kan kafirci, to gaba ɗayan laifukan da ya yi na shekara ɗari Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yafe masa, da shi da ɗan da aka haifa a yau duka matsayinsu ɗaya a wajen Allah, a wajen rashin laifi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce, kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu, in har sun daina kafirci, Ubangiji ta'ala ya ce za a gafarta musu duk abin da ya gabata. Manzo Allah ya ce, bugu da ƙari, manzo Allah ya ce masa, shin ba ka san da cewa ita ma hajji tana ruguza duk abin da ke gabaninta na laifi? Idan mutum ya yi hajji, duk abin da ya aikata na ayyuka waɗanda suke na ashya, waɗanda suka gabata, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yafe masa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi sahihi, man hajja fa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummu. Azan Allah yace, duk wanda yayi haji bai yi miyagun maganganu a cikin hajjin sa, bai yi rashin da'a ga ubangijin sa, azan Allah yace zai koma tamkar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi. Azan Allah yace masa, hannu baka san da cewa hijira tana ruguza duk abin da ke gabaninta? Duk wanda ya yi hijira, duk abin da ya aikata na laifi gaba ɗaya gabanin wannan hijira, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yafe masa. A shahida a nan, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙo hannu ya dora hannun shi a yi mubaya'a, sai ya janye hannun shi ya ce sai da sharadi. Ga sharadina shi ne a gafarta mun duk abin da ya gabata. To ita mubaya'a kenan. Mutum yakan dora hannu a kan hannun wanda zai yi mubaya'a da shi, tare da cewa akwai mubaya'a wadda take khasa, akwai mubaya'a wadda take amma. Lalle akan samu wani daga cikin jama'a ya wakilci jama'a da sunansu da miyansu, ya je ya nuna ya yi mubaya'a, ya ba da haɗin kai ga shi wannan wanda za a yi mubaya'a da shi. Kamar yadda hadisi ne sahihi, wani annabi daga cikin annabawa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da buɗe wata alƙarya da yaƙi. Ya buɗe wannan alƙarya, duk abin da aka samu na ganima an tattara shi guɗaya. wanda duk waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na al-ummu al-ummat da Allah ya halitta mata cin ganima, gaba ɗayan annabawan da suka gabace shi da manzanni cin ganima haramun ne a kansu. To an tattara wannan ganima, wanda in an tattara wuta takan sauko daga sama sai ta lashe wannan ganima gaba ɗaya ta cinye ta. Wannan alama ce wadda take nuna Allah ya karɓi aikin da suka yi. To a lokacin nan an tattara ganima, wuta da ta sauko sai ta kitaba wannan ganima sai ta koma gefe. Wannan annabi sai ya ce a cikin ku akwai wanda ya kwange, ma'ana akwai wanda ya ɓuye wani abu daga cikin ganima ta yaki. Don haka ya ce daga cikin kowace ƙabila a samu mutum guda ya wakilci jama'arsa ya zo ya yi mubaya'a da ni. Daga cikin kowace ƙabilar mutum ɗaiɗaiku suna zawa suna mubaya'a da shi, sai aka samu ɗaya da ya haɗa hannun shi da nashi sai hannun ya liƙe. Sai ya ce to a cikin jama'arka akwai wanda ya yi ƙwange, ma'ana akwai wanda ya ha'inci ya ɓoye wani abu na ganima ta yaƙi, don haka ƙabilarka gaba ɗaya su zo su yi mubaya'a da ni. Aka zo ƙabilar shi jama'arsa suka zo suna mubaya'a, aka zo kan wasu mutane biyu ko uku da suka haɗa hannunsu da wannan annabi gaba ɗaya hannunsu sai ya liƙe. Ya ce to kun ɓoye wani abu na ganima. Suka ce ƙwarai. Aka je aka bincika sai aka samo kan saniya na zinare wanda sun ɓoye shi. Wannan aka zo da shi aka haɗa a wannan ganimar da aka tara sannan wuta ta cinye. A shahida a nan kaga haɗa hannu ne ake. Da aka haɗa hannu su waɗanda suka yi ƙwangen sai ya zamanto hannunsu ya dauke da hannun wannan annabi. Ita mubaya'a kenan, ka bada hannunka a ɗura a kan hannun wanda za ka yi mubaya'a ka nuna yarda da amincewa. Shi ne ake kira da mubaya'a kenan a Hausa, shi ne ake kira da cefa. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul buyu, mun tsaya ƙarshen babi na 92, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayar da dabino bi aslihi, ma'ana gaba ɗayansa, ba ma ƴaƴan ba, gaba ɗayan itaciyar dabinon ka sayar da ita. Shin ya halatta ko bai halatta ba? In ya halatta, in dabinon yana da ƴaƴa, to ƴaƴan nawa ne? Shi ne a nan malam sai ya zo mana da hadisin Ibn Umar, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu mamri'in abbara nakhlan thumma ba'a aslaha falilladhi abbara thamarun nakhli illa an yashtari al-mubta. Manzon Allah ya ce duk mutumin da ya buga ma dabino kilili. Bayani ya gabata lafazin abbara an ciro shi ne daga at-ta'bir. Idan aka ce at-ta'bir, wato shi ne tsaga kenan itaciyar dabino ta mata, a sa mata abinda aka ciro a jikin wato namijin dabino. Domin namijin dabino lokacin da ya fara huda, ma'ana ya ringa nuna alamun yin ƴaƴa, saboda shi baya yin ƴaƴa, ƴaƴan shi motsewa suke. To amma in ya huddo wannan abu wanda ake kiran shi kenan, wannan idan ya huddo wannan hudar tashi wanda ake kiran shi dal, sai a tsaga sai a huddo shi, sai a iske dukan matan itace na dabino, sai a ringa tsaga jikin inda suka yi huda kenan, sai a sa wannan abin da aka ciro daga jikin namishin dabino da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, sai su wada ƴaƴa kamar yadda ake bukata. To wannan shi ne ake kira at-ta'bir, ko kuma ka kiraye shi da cewa at-talqi. Shi ne a nan manzon Allah yake cewa ayyu mamri'in abbara nakhlan, ya ce duk mutumin da ya buga ma dabino kilili kuma ba'a aslaha, sannan ya sayar da itaciyar dabinon gaba ɗaya. Manzon Allah ya ce falillazi abbara, na ga wanda ya buga kililin samarun nakali, wato ƴaƴan dabinon.
kenan in mutun ya riga ya buga ma da binnan sa kilili sannan ya bukaci sayar da su ya sayar da su to ba wanda ya saya ba zai yanki ƴaƴan dabinan shi wanda ya sayar din shine zai wanda zai yanki ƴaƴan lokacin da suka kai manzon Allah sai ya ce illa an yashtari al mubta sai dai idan shi mai sayan yayi sharadi ya ce to ni fa dabinan da zan saya har ƴaƴan sa to in ka yarda ka amince ka sayar masa to shi zai yanki ƴaƴan amma in haka ne a sake kawa aka yi ciniki bayan ka buga ma dabino kilili to kai zaka yanki ƴaƴan ba shi wanda ya saya ba amma in kafin a buga kilili ne to wannan daman na wanda ya saya ne amma bayan an buga kilili to wannan wanda ya sayar shi zai yanki ƴaƴan dabino sai idan shi mai saya yayi sharadi ya ce to ni har ƴaƴan na saya shine annabi manzon Allah ya ce illa an yashtari al mubta wato sai idan mai sayan yayi sharadi kaga wannan yana nuna mana kasancewar halaccin sayar da ƴaƴan itaciya idan nunarsu bata bayyana ba amma in ya kasance mai biya ne ga asalin itacen wanda kar mu manta babu ya gabata baya halatta sayar da ƴaƴan itace sai idan nunarsu ta bayyana sai dai in gaba ɗaya ne za a saida da itacen kaga anan an riga an buga kilili idan an buga kilili ko ƴaƴa za su zazzamu to kasancewar in aka yi wannan ciniki ƴaƴan dabinan na wanda ya saida ne ba na wanda ya saya ba amma in shi mai sayan yayi sharadi ya ce to ni har ƴaƴan fa na saya to wannan kuma za a tabbata akan sharadi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa almuslimuna ala shurutihim musulmi suna nan kan sharadinsu in dai aka yi sharadi kaza to dole za a tabbata akan wannan sharadi matukar sharadin bai saba ma shari'a ba zamu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع المخادرة قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي هو يونس بن القاسم اليمامي أنه قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد هو ابن عبد الرحمن الهمري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس رضي الله عنه ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمر بما تستهل مال أخيك Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin cinikin da ake kiran shi bai'ul mukhadara idan aka ce al mukhadara an ciro shi ne daga al khudra idan aka ce al khudra wato shine kenan tsanwa kenan launi wanda yake tsanwa shine al akhdar kenan al khudra danyen taka kenan me ake nihi da bai'ul mukhadara shine sayar da ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana kamar yadda bayani ya gabata shine kenan anan malam yayi babi na musamman baban da ke bayani game da bai'ul mukhadara shine sayar da ƴaƴan itace gabanin bayyanar nunarsu shin ya halatta ko bai halatta ba shine anan malam yazo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalati shine yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muhaqalati ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da cinikin da ake kiran shi bai'ul muhaqala, ciniki na muhaqala. Lafazin muhaqala an ciro shi ne daga al-hukul, in aka ce al-hukul shine al-bustan, ma'ana gona kenan. Bai'ul muhaqala kamar yanda shi ma bayani ya gabata shine sayar da wato kwayar abinci a cikin zangarniyarta da abinci wanda yake kwatankwacinta. Misali, kai ne ka girbe hatsinka, ka yanke shi ka yi baga ko kuma ka yi dame-dame, wani sai ya zo ya ce wannan bagar taka bahu nawa za ka sayar min da ita na hatsi, ko kuma wannan dame tiya nawa zan baka ta hatsi ka bani shi. Yin haka haramun ne. Me yasa? Saboda anan akwai at-tafadul, wato shine fifitar juna, ba za ba yanda za a yi zamanto daidai. Misali, daman hatsi ne, kace to ina buƙatar, in kana da buƙatar zaka saya ba ni tiya 10 ta hatsi ka dau wannan dani, ko ba ni tiya 5 na baka tiya 5 na karɓi wannan dame na hatsi. Kaga wannan dame in an sussuke shi babu tabbacin cewa za a yi daidai da daidai, yanda na baka tiya 5 shi ma a ce tiya 5 ne za a wato za a kenan za a za a za a za a fitar da shi daga cikin wannan dame idan an sheke. Me yuwa ya dura, me yuwa ya rage. Shi kuma abinci in ya kasance jinsi ɗaya ne, to haramun ne a yi fifiko. Bai ya halatta in baka hatsi shibra tiya 2 ka bani tiya 1 wanda yake mai kwaya. Bai ya halatta in baka tiya da rabi hatsi mai kwaya dan na fi son na wajenka, in ce shi ma tiya guda nake bukata, baya halatta. Dole yanda na baka tiya guda haka zaka bani tiya guda. Dan haka in aka ce al-muhaqala kenan shine sayar da abinci, kwayar abinci a cikin zangarniya da abinci wanda yake kwatankwacinta. An gane ko? Amma misali dama hatsi ne nake da bukatar shi, sai in ce da kai tiya nawa zan baka ta dawa ka sayar min wannan dame na hatsi, sai ka ce in ka yarda ka amince ba ni tiya 10 ko ba ni tiya 20 ka dau wannan dame, to ya halatta. Saboda dawa zaman kanta take kamar yanda hatsi zaman kanshi yake, jinsin ya bambanta, dan haka ya halatta a yi fifiko tsakankaninsu. Ko kuma kudi ne, baga ce ka yanke gaya ka tare hatsin, ko kuma dame ne na hatsi, nawa za ka sayi wannan dame? Sai in ce na sayi shi jika 3 ko na sayi shi jika 5, ya halatta ka sayar min da wannan. Me yasa? Saboda ba cinikin abinci da abinci bane akai wanda yake jinsi daya. Kenan anan abin da muke so mu gane, in aka ce bai'ul muhaqala shine sayar da abinci a cikin zangarniyar shi da abinci wanda yake kwatancinsa. Kenan kamar misali a sayar maka daman hatsi ka bada tiya 5 ta hatsi ko tiya 10 ta hatsi, to wannan haramun ne. Me yasa? Saboda anan dole sai an samu fifiko. Shi kuma fifiko in jinsi ya kadaita haramun ne, dole a yi daidai da daidaita. Tare da cewa wasu malamai suna ganin ma'anar al-muhaqala wato shine bada hayar gona game da sharan abin da za a girba na amfani daga ciki. Misali, sai mu zo in ce zan baka hayar gona, ka je ka noma, in ka noma abin da aka samu na amfani a kasa kashi 3, ni da nake da gona in dau kashi 2, kai ka dau kashi 1, ko kuma kai da za ka yi aiki ka dau kashi 2, ni in dau kashi 1, ko kuma mu raba tsakiya, to wannan shi ma baya halatta. Iya abin da za a yi in zan ba da hayar gona, in ma mu zo mu yi yarjejeniya da kai jika nawa za ka ban in baka hayar gona ta, mu tantance. Ko kuma in baka da kuɗi ma ka ce to za ka bani bahu 5 na hatsi in baka hayar gona, ka ɗauko wannan hatsi ka bani in bar maka gona ka je ka noma. Amma maganar in baka gona haya je ka ka noma, abinda aka samu na amfani a kasa kashi 3, ne in ɗau kashi 1, kai ka ɗau kashi 2, wannan baya halatta, shi ne ake kira da muhaqala, kamar yadda wasu malamai suka tafi akan wannan ma'ana. Sai ya ce wal mukhadara, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da mukhadara shine sayar da ƴaƴan itace kafin nunar su ta bayyana. Sayar da ƴaƴan itace kafin nunar su ta bayyana shine ake kira da bai'ul mukhadara. Saboda kasancewar irin wannan nau'i na ciniki, sayar da ƴaƴan itace kafin nunar su ta bayyana, akwai haifar da matsala tsakankanin mu'mini, domin abu ne wanda yake kawo rashin zuciya. Kamar yadda ya gabata hadisin Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu mutanen Madina suna irin wannan ciniki, sai ya zamanto rikici yana yawaita a fadarsa. Sai mutum ya zo ya ce, ai waɗannan ƴaƴan itace da aka saida masa abu kaza ya faru, wata musiba ta same su, sun ja da baya, sun yi kaza, ai ta rikici. To da rikicin ya bayyana, waita manzon Allah ya ce, daga yau kar ku sayar da ƴaƴan itace sai idan nunar su ta bayyana. Saboda innuna ta bayyana da izinin Allah, to ya amuntu game da duk wani bala'i wanda zai iya sanyawa ya ja da baya, sai dai abinda Allah ya riga ya kaddara dole ne kawai. Amma duk wani abu wanda yake ko karancin ruwa ko kuma wasu abubuwa na daban, to ya amuntu. Don haka mu ya gabata shi Zaid ibn Sabit baya sayar da ƴaƴan itacen gonarsa sai idan tauraron surayya, wato ya fara kullowa a lokacin asuba. Shi kuma in ya fara kullowa a lokacin asuba, to alama ce ta cewa ƴaƴan itace sun nuna, nunar su ta kai, musamman dabino. To kenan, ya ka ce al-mukhadara, abinda muke so mu fahimta shine sayar da ƴaƴan itace kafin nunar su ta bayyana. Sai ya ce wal mulamasa, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da ciniki wanda ake kiran shi bai'ul mulamasa, wato ciniki wanda yake na shafa, wanda a jahiliya sukan zo in za a yi ciniki, sai shi mai kaya ya ce, to ka tabbata cewa fa in ka taba, in dai ka dafa, to ka saya. Me yasa? Saboda anan an yanke maka wata dama, shine khiyarul majlis, zabi wanda yake da mazauni. Shi kuwa ka'ida a shar'ance, idan aka yi ciniki aka yarda aka amince an tabbatar da wannan ciniki, to in kafin a rarraba ne, shi wanda ya saya ko shi wanda ya sayar yana iya dawowa ya ce ya fasa wannan ciniki. Kai da ka sayar da kayanka, in dai kafin ku rarraba da shi wanda ya saya, kana iya cewa kai amshi kudinka na fasa wannan ciniki. Ko kuma shi wanda ya saya ya ce ba ni kudina, karɓi kayanka na fasa wannan ciniki. Saboda shi ciniki wani lokaci yakan iya kasancewa kai tsaye ba tare da tunani ba tare da nazari ba, sai bayan an dan jima ka dan yi wani tunani, sai kaga cewa abin nan fa bai maka ba, ko kuma kafi buƙatar kuɗin sama da wannan kaya. To shari'a sai ta baka damar cewa in dai ba ku rarraba ba, to kana iya tada wannan ciniki, kenan ka karɓi kuɗinka ka miƙa masa kayansa, ko shi mai kaya ya karɓi kayansa ya miƙa maka kuɗinka, ya ce a'a. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, alba'iani bil khiyari ma lam yatafarraqa, manzon Allah ya ce mai saye da mai sayarwa suna kan zabi, matukar ba su rarraba ba. To su ku a jahiliya akwai cinikin da suke kiran shi bai'ul mulamasa, da zaran kawai ka dafa shikenan ka saya, in dai ka riga ka taba, to ciniki ya tabbata, ba maganar ka dawo ka ce a ko da ba a rarraba ba. To wannan ciniki shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haramta shi. Wannan shi ciniki yana buƙatar siga, kai da zaka saya ka nuna ka saya, ka yarda ka amince, shi mai kaya ya nuna cewa kuma ya sayar maka, kuma sannan kowa ya dan tsaya ne nazari, in dai aka riga aka rarraba, to ciniki ya tabbata, ba maganar wani ya dawo ya ce ya fasa. Sai ya ce wal munabaza, haka wal munabaza, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wani nau'in ciniki da ake kiran shi bai'ul munabaza, wato ciniki wanda yake da jifa. Shi yaya suke wannan ciniki? Idan mai saya ya zo, zaka kudin dine abu sai ka jefa masa, da zaran ka jefa masa, to ba maganar, ba sai ya buɗa ya gani, kana jefawa kawai ciniki ya tabbata. Akwai bambanci tsakankanin bai'ul hasa da bai'ul munabaza, kamar yadda bayani ya gabata. Shi bai'ul hasa shine ake kira da ciniki wanda yake da tsakuwa, yaya suke da tsakuwar shine kasancewar kaya ne ga su can a shanye riguna ne daga nan sai ya dauki tsakuwa shi mai kayan sai ya ce to zan jefa kan wanda ta fada ita ce na sayar maka ita akan kaza kai baka san ba kan wace za ta fada kaga me yasa saboda akwai shahala akwai rudi a cikin wannan ciniki me yiwa wanda tsakuwar za ta fada ta kai kudin ka me yiwa kuma bata kai kudin ka ba ko kuma a zo in gona ce zaka saya ko wani fili sai ce to zan jefa wannan tsakuwa iya inda ta tsaya na sayar maka shi kaza shi ko kaga karfin jifa yakan saba daga wani zuwa wani wani yafi wani karfin jifa shi ma domin akwai jahala akwai rudi a cikin shi dan haka shari'a ta haramta wannan ciniki bai'ul hasa to shi bai'ul munabaza shine misali ka zo sayan tufafi sai ya kudin dine sai ya jefa maka da zaran ya jefa maka ciniki ya tabbata ba maganar ka dawo ka ce ka fasa ko da muku na gaba ba shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wannan ciniki da ake kira shi bai'ul munabaza sai yace wal muzabana haka kenan nau'i na biyar daga cikin waɗannan cinikayya wanda manzon Allah yayi hani shine bai'ul muzabana wato ciniki wanda yake na muzabana idan aka ce muzabana kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga azzabulu in aka ce azzabulu shine wato hangazar juna ka hangaji mutum me yasa saboda da shi mai tsaya da shi mai sayarwa kowa yana tunkudar dan uwansa so yake ya hau kan shi shi in aka ce bai'ul munabaza a shar'ance wato shine sayar da ƴaƴan itace akan itace wato da ƴaƴan itace waɗanda suke busassu kamar su misali ni ne nake da gona ta dabino dabinon nan ya goge ya zama maga sai mu zo in ce bahu nawa zan baka na dabino ka sayar min da wannan magar ta gonar ka gaba daya kaga shine kenan sayar da maga da dabino wanda yake bushashe shine ake kira da muzabana ko kuma sayar da inabi wato da azzabib azzabib domin shine bushashe a cikin irin wannan yanayi wanda bai san azzabib ba kwanakin nan ya san shi saboda ga kan shi ɗan mata suna talla da shi akan ture wani nauyin baki-baki shine ake kira inab kenan shine ake kira inab ko ka kiraye shi karum to dama manzo Allah ya bayyana mana menene narshi shine yace hatta yasu wanda sai ya karkata yayi baki dama alamar narshi shine yayi baki to wannan in ya bushe shine in aka suka mishi dubara suka shanya shi in ya bushe sai ya motsi in ya motsi shine yake komawa kenan zabib amma a haka yana danyen shi da ruwan shi shine ake kira shi inab to shi ma sai yadda shi irin wannan danyen kenan wanda narshi ta bayyana da wancan wanda ya riga ya bushe ana kiran shi azabib shi ma baya halatta me yasa saboda babu alamar da take tabbatar da cewa an yi daidai wa daida to haka da dabino wanda yake maga a sayar da shi da dabino wanda yake bushashe baya halatta shine ake kiran shi kenan bai'ul muzabana kenan in aka ce bai'ul muzabana shine sayar da maga da dabino wanda yake bushashe ka bada maga a baka dabino wanda yake bushashe ko ka bada kenan inab a baka azabib a takaice a wannan hadisi nau'ikan ciniki biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana su ba dan komai ba saboda akwai illa a cikin su idan muka dauki muhaqala da shi da muzabana illar kusantici me yasa in aka ce muhaqala kenan sai da kwaya ta abinci a cikin zangarniyarta da abinci wanda yake tamkarsa kamar misali sai da daman hatsi da wasu tiyoyi waɗanda suke da hatsi shine ake kira da muhaqala in aka dauki muzabana kenan sayar da maga da dabino bushashe menene illar ta sa aka haramta wannan ciniki me yasa domin za a samu fifiko a cikin su wannan maga idan ta bushe tana iya kasa kai wannan dabino da ka amsa bushashe ko kuma shi wannan daman hatsi in an sussuke shi yana iya yin tiyoyin da kai ka amsa ko kuma yana iya kasa kaiwa saboda akwai fifiko da juna shi kuma in jinsi ya kadaita baya halatta a yi fifiko da juna idan muka dauki shi lafazin mukhadara kenan shine sayar da ƴaƴan itace kafin nunansu ta bayyana me yasa aka haramta wannan ciniki saboda wata musiba takan iya faru da izinin Allah sai ya zamanto shi wanda ya saya kin ya samu asara dan babu tabbas cewa ya kai nuna kenan dan haka a bari har sinin na shi ta bayyana sannan a sayar idan aka muka dauki kuma mulamasa ciniki na mulamasa da munabaza saboda anan an yanke ma mai saya wato zabi wanda yake na mazauni shi ya ce fa da zaran ka taba ciniki ya tabbata ba maganar na dawo ko yace da zaran na jefa maka to ba maganar ka dawo ciniki ya tabbata anan an yanke maka zabi na mazauni dan haka ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haramta wannan cinikin ya sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samarit tamri hatta yazhuwa yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da wato ƴaƴan dabino me ake nihi ita ce maga kenan hatta yazhuwa manzo Allah yace sai dabinon ya goke wa kullana li Anas sai muka fada ga Anas dan Malik inji Humaydi ibn Abdurrahman ma zahawha menene gogewar ƴaƴan dabino kala sai yace tahamaru in me yin ja ne kenan sai yayi ja wata safaru in kuma me yin rawaye rawaye ne sai ya karkata yayi rawaye rawaye domin kasancewar dabino kala biyu ne akwai wanda shi in ya zama maga shi yake akwai wanda kuma masara yake kenan wannan shine ake kira kenan da azhahu kenan ya goge menene gogewa kenan gogewar ita ce alamar nuna in me yin ja ne yayi ja in me yin masara ne yayi masara a takaice kenan shine wannan hadisi yake bayyana mana yake fassara mana me ake nihi da bai'ul mukhadara kenan shine yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samarit tamri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da ƴaƴan dabino hatta yazhuwa wato sai dabinon ya goge sai muka ce ga Anas ma zahawha menene gogewar sa kala sai yace tahamaru in me yin ja ne yayi ja wa tasfaru in me yin rawaye rawaye ne kenan yayi rawaye rawaye shine alamar ya goge kenan nuna ta bayyana sai yace ara aita manzo Allah yace ba dina bari in mana Allahu sabara in har Allah ya hana ƴaƴan itacen su kai yanda ake buƙatar su kai shine dinan su bima tastahillu mala aqiqa yace ta wace hanya akan sababin me zaka halitta ba kanka dukiyar dan uwanka wanda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗi wannan kalma kuma nan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shine ya maimaita mana wannan kalma kamar yadda a can ya gabata kenan da yake cewa ara aita in mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi ba ni labari in har Allah ya hana ƴaƴan itacen su kai nunan su basu ne ba Allah ya kaddara wata musiba suka motse suka lalace to akan me zaka karbi dukiyar dan uwanka kaga in ka ci kudin sa anan ka ci haram me yasa saboda shi bai amfana da komai kai kuma ka karbi kudin sa to shine anan Anas dan Malik sai yake cewa a ra'aita yace ga yamin in mana Allahu sabara wai in Allah ya hana ƴaƴan itacen su kai nunar su wata musiba ta same su bima tastahilu mala aqiqa akan menene zaka halitta ba kanka dukiyar dan uwanka to dan haka wannan yana nuna mana sayar da ƴaƴan itace kafin nunar su ta bayyana shine ake kira da bai'ul mukhadara wannan ciniki haramun ne me yasa saboda ƴaƴan itacen sukan iya kai nunar su kuma sukan iya kasa kaiwa to in sun kasa kaiwa ba su nuna ba to akan me zaka karbi dukiyar dan uwanka wanda kuma babu tabbas cewa sun nuna ko ba za su nuna ba babu bai'il jumari wa akli qala haddathana abul walid hisham ibn abdul malik qala haddathana abu awana huwa wabah ibn abdullah al-yashkuri an abi bishr عن مجاهد هو ابن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة وتوانا بابي نواندك بياني جمدا hukuncin sayar da wato zuciyar dabino kuma da cinsa lafazin aljumar shine suke kira kenan kalbun nakhla zuciyar dabino domin dabino lokacin da zai fara huda yakan yi wani abu wanda ake kiran shi jumar wanda kamar kwakwa ne cin shi ake yanda ka san kamar kwakwa haka yake to shine anan mallan yayi babi game da sayar da ita wannan zuciya ta dabino wa aklihi da ci menene hukuncin sa shine anan sai yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'kulu jumara yace wata rana na kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa zuciyar dabino wa huwa ya'kul manzon Allah yana ci a lokacin da manzon Allah sai yace da jama'ar da suke zauna a gunsa na sahabbai manzon Allah yace mina shajari shajaratu kusan da cewa daga cikin itace akwai wata itaciya kan rajulul mu'min wannan itaciya manzon Allah yace tamkar mutum mu'mini take a cikin itace manzon Allah yace akwai wata itaciya daya daya wannan itaciya kan rajulul mu'min kamar mutum mu'mini take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta wannan itaciya da mutum wanda yake mu'mini domin mu'mini a cikin lamarinsa gaba daya babu da zubdawa in aka ce mu'mini ko shine wanda yake bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala to ita ma wannan itaciya itaciya ce ma'abuciya albarka babu wani abu na zubdawa tattare da ita Abdullahi dan Umar sai yake cewa fa aradtu an aqula hiya an-nakhla yace sai nayi nihin na fada na ce wannan itaciya ita ce itaciyar dabino me za a yi sai yace fa idza ana ahadathuhum na tsaya na kalli kaina sai naga cewa a cikin duk jama'ar da suke zaune a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ni ne yaron su ma'ana ni ne karamin su kuma ai da kunya a ce manya sun kasa samu abu a ce yaro ya samu wanda a cikin waɗanda suke zaune a wannan lokaci akwai irin su Abubakar akwai su Umar mahaifin shi Abdullahi da sauransu kowa ya kasa samuwa yace amma ni farkon abin da yazo tunani na kawai sai na gane cewa itaciyar dabino ce yace amma fa idza ana ahadathu sai ga maka ashi ni ne karami a cikin duk jama'ar da suke zaune kuma da kunya a ce ni na fada a ƙarshe sahabbai suka kasa samuwa suka ce ya rasulullahi ka ba mu labari wace itaciya ce wannan wanda take kama da mu'mini manzo Allah sai yace hiya nakhla yace ai ita ce itaciyar dabino gaba ɗayan su kasa samuwa su kai wannan kuma kasancewar akwai istidlal bil qarina me yasa ibnu umar ya gano cewa itaciyar dabino ce domin abinda aka kama manzon Allah yana ci daga jikin dabino aka ciro shi dalilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana shi yasa duk abinda za a yi kai kokari ka yi riko da wata alama in kana so ka gane wani abu shi an kawo zuciyar dabino manzon Allah yana ci yana cikin ci sai yace kusan da cewa daga cikin itace akwai wata itaciya wannan itaciya manzon Allah yace tamkar mu'mini take ku bani labari wace itaciya ce a lokacin nan tunanin sahabbai ya auku a cikin itacen daji kowa so yake ya gano wata itaciya ce amma kai tsaye shi Ibnu Umar abinda ya zo a cikin tunaninsa kawai itaciyar dabino ce me yasa saboda jumar aka kawo manzon Allah yana ci icen da biyu wannan zuciyar rabino yace to amma da na kalli kaina sai naga ni ne yaron jama'ar da suke zaune ma'ana nafi kowa yarinta bai dace ba a ce manya sun kasa fada a ce ni na fada wannan yana nuna mana ladabi ga manya kenan shine a lokacin nan shi
da suka kasa samowa sai suka ce ya rasulullahi gaya mana wata itaciya ce maza Allah sai ya ce hiya nakhla yace ai ita ce itaciyar rabino itaciyar rabino yanda ka san mumini haka take saboda a jikin itaciyar rabino babu nazubdawa mun yi bayani tun a baya lokacin da muka zo cikin kitabul ilm da malam ya zo da wannan hadisi idan ka dauki iccen dabino icce ne ma'abucin albarka abinda yake tabbatar da icce ne ma'abucin albarka a cikin surati ibrahim ubangiji ta'ala ya sanya misali da wannan itaciya game da kalima ta la ilaha illallah kamar yanda yake cewa alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idhnin rabbiha al-aya ubangiji ta'ala yace shin baka san da cewa ubangijin ka shine ya buga misalin wato wata itaciya wadda take daddada wannan itaciya ubangiji ta'ala wannan ubangiji baka san da cewa ubangijin ka shine ya buga misalin kalima wadda take tsarkakakka ita ce kalima ta la ilaha illallah yace ka shajaratin tayyiba kamar itaciya take wadda take daddada tsarkakakka sai yace asluha thabitun wa farquha fis sama wanda gindin itaciyar a tabbace yake a cikin ƙasa wa farquha fis sama amma reshin ta yana cikin sama to haka kalima ta la ilaha illallah duk wanda ya furta ta duk wasu ayyukansa da zai aikata abinda wannan kalima ta kunsa to za su daukaka ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan itaciya sai yace tuti ukulaha kullahinin bi idhnin rabbiha a kowane lokaci tana bada ƴaƴanta da izinin ubangijinta dan haka shi itaciyar rabino babu abu wanda yake da zubdawa farko kaga ƴaƴan za a yi amfani da su a ci lokacin da suke maga sannan kuma in ya zama dabino kuma za a ci kuma a yi katibun shi kuma matsayin abinci yake ga su jama'a ta larabawa sannan in ka dauki reshen na dabino wanda ake kiran shi jarida kaga iccen da shi ne ake gadankara abubuwan da ake sakawa na amfani da ake da su a nan ya wuce a lissafa idan ka dauki kabar a yi tabarma da ita a yi menene da ita abubuwan sun fi a lissafa idan ka dauki shi iccen ungurungun akan sassake shi a yi kuri kuma akan daddatsa shi a yi azaru kuma wannan bawon da bayan shi shine ake bigewa kuma a yi soso da shi na wanka dan haka iccen dabino icce ne wanda yake ma'abucin albarka shine manzon Allah ya ce a cikin itace akwai wata itaciya wannan itaciya manzon Allah ya ce tamkar mumini take ku gaya mun wata itaciya ce kenan a lokacin nan shi Ibn Umar sai yake cewa farkon abin da ya fada cikin tunani na kawai itaciyar dabino ce amma mi ya hada na fada saboda ni ne yaro a cikin waɗannan jama'a bai dace ba a ce manya sun kasa fada a ce ni na fada a ƙarshe su manyan suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gari suka ce to ya rasulullahi gaya mana manzon Allah ya ce ai ita ce itaciyar dabino wanda wannan shine asali game da yin kacici-kacici a Hausa ita kacici-kacici ana yin ta ne domin a caza kulluwa a fahimtar da kai wani abu na ilimi wanda baka san da shi ba kamar yanda anan manzon Allah ya ce ai a cikin itace akwai wata itaciya wannan itaciya kamar mumini take ku gaya mun wata itaciya ce a ƙarshe suka kasa samowa manzon Allah ya ce to itaciyar rabino ce kaga anan sun sami ilimi wanda yake mai zaman kanshi a lokacin nan bayan an tashi Abdullahi sai yake faɗa wa mahaifinsa Umar ya ce baba ya ce wallahi farkon abin da ya zo tunanina itaciyar rabino ce to amma saboda ga ku manya kun kasa faɗa shi yasa ban faɗa ba ya ce wallahi da a ce ka faɗa wannan faɗa da za ka yi ita na fi so na fi kauna sama da abin duniya da duk abin da yake cikinta a ce ɗana ya samo wani abu na ilimi wanda ni ban samu ba malam ya zo da wannan hadisi ba don komai ba don ya nuna mana hukuncin cin juma'a shine zuciyar dabino ma'ana wani abu da ake fitarwa daga jikin dabino kamar kwakwa wanda ake ci shin ya halatta a sayar da shi ka'ida ya halatta a sayar da shi domin malamai sun ce duk abin da ya halatta a yi amfani da shi a wajen ci to ya halatta a sayar da shi domin sayar da wannan zuciyar dabino da cin shi wannan abu ne wanda babu sabani game da halacci kamar yanda ya halatta a ci ya halatta a sayar da shi babu mana ajira amral amsari alama yata'arafuna bainahum fil buyu'i wal ijarati wal mikyali wal wazni wa sunanihim alaniyatihim wa madahibihim al mashhura وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب انا ايوب ام محمد هو ابن سيرين لا بأس على عشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واقترى الحسن من عبد الله بن مرداس همارا فقال بكم قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث إليه بنصف درهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن هشام هو بن عروة عن عروة هو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هند أم معاوية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شهيه فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال حا وحدثني محمد بن سلام أنه قال سمعت عثمان بن فرقد أنه قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويسلب في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف وتوانا بابيني وانك بياني كمدى wanda ya gudanar da lamarin burane akan abin da suka yi sanayya tsakankanin su na al'adar su a wajen saye da sayarwa wal ijara wato shine da daukan haya ko kuma mu ce wal ijara shine da kwadago ma'ana na ka dauki ma'aikaci aiki ya gama ka biya shi wal mikyal wato da abin da suka yi sanayya tsakankanin su na al'adar su a wajen zakka wal wazni ko kuma al-mikyal abinda ake aunawa da zakka da walwazan abinda ake aunawa da sikeli sai yace wasunanihim kenan da bayani game da wanda ya gudanar da lamarin su jama'a akan kenan al'adar su alaniyatihim akan niyoyin su abinda suka zartar da shi na saye da sayarwa wa madahibihim al-mashhura da tafarkin su wanda yake ya shahara ya bayyana a cikin jama'a cewa a wajen saye da sayarwa in dai aka yi kaza kaza ne ake yi nan malam kenan yayi babi ne na musamman wanda abin da ya kunsa daga cikin malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa duk abin da jama'a suka yi sanayya tsakankanin su wanda al'adar su ne a wajen saye da sayarwa da wajen kuma kwadago da wajen abin da ya shahi zakka ko mu ce abin da ake aunawa da zakka ko abin da ake aunawa da sikeli kenan da abin da suka tabbata akan al'adar su ne akan niyyar su da hanyar su wanda suka saba yau da gobe to za a iya tabbatar da su akan haka. Shine kenan ake kira da al'urf. Al'urf shine al'ada kenan. Akwai abubuwan da shari'a bata kayyade shi ba, dole sai an koma a al'ada za a iya gane abu kaza kaza. Yanzu kamar misali, idan muka dauki baki iyakar makwabtaka, wasu malamai sun ce tsakanin duk wanda yake dama da hauni gaba da baya gida uku, waɗannan su ne makwabtanka, duk abin da ya wuce ba makwabtanka ba. Akwai wanda suka kayyade gida goma, akwai wanda suka kayyade gida arba'in. To da haka ka'ida malamai suka ce al'ada za a dawo, duk wanda za ka iya ci za a iya cewa wane makwabcin wane ne, to wanda za a lissafa shi a matsayin makwabcin shi ne yana da haƙƙi a kan shi. Amma a al'adance, in ba za a iya cewa wane makwabcin wane ne, to wannan ba makwabcin shi bane ba. Kamar yadda wajen kasarin sallah, duk tafiyar da a al'adance za a iya kiranta bulaguro, to ya halatta mutum ya yi kasarin sallah ko mun gajartar ta. Duk tafiyar da ba za a iya kiranta bulaguro ko mun nisanta, to baya halatta mutum ya yi kasarin sallah. Domin Ubangiji Ta'ala ya ce, in kun yi bulaguro babu laifi a kanku da za ku rage daga cikin salloli biyu, raka'a huɗu ku dawo da ita raka'a biyu. To Allah bai kayyade adadin wasu kiloduwa, manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai kayyade ba. Ta yaya za a gane? Sai a koma al'ada. Duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro ya halatta a yi kasarin sallah. Shine muka yi bayanin cewa, misali mu da muke zaune a nan, mutumin da ya tafi murya, in za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya, to ya halatta mutum ya yi kasarin sallah. Amma mutumin da ya tafi murya, in ba za mu ce ya yi bulaguro, za mu ce ya yi tafi unguwa nan murya ya dawo, to ba maganar kasarin sallah. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne sahihi, yana cikin sahihu Muslim, riwaya ta Anas, tafiya ta mil uku da manzo Allah ya sai da kasarin sallah. Mil uku ba gaba ɗaya baya wuce kilo biyar, saboda din mil ɗaya kilo ɗaya da rabi ne. To shine a nan ya ce, babu man ajira amral ansari alama amsari alama ya ta'arrafu na bainahum fil guyu'i wal ijara. Ya ce babu ne wanda ke bayani game da malaman da suka gudanar da lamarin birane akan abinda suka yi sanayya tsakankaninsu yau da gobe, na saye da sayarwa, wal ijara da kwadago, wal mikiyal wato da awo wanda yake na zakka, wal wazin da awo wanda yake na sikeli. Sai ya ce wasunanihim ala niyyatihim, da malaman da suka gudanar da kenan al'adarsu akan niyyarsu kenan, duk abin da suka yi in akan niyyar kaza ake nihi, to za a tabbata akan haka. Wa mazahibihim almashhura, yace da hanyoyinsu waɗanda suke sananne. Yanzu misali, abu ne sananne a nan, idan ka ba mutum kaya ya je ya sayar maka da wannan kaya, kaga mu a al'adarmu a nan da wasu kuɗaɗe muke amfani, sifa. To da ya tafi ya sayar da wannan kaya sai ya karɓo naira. Idan ya kawo ma naira, kaga ba abu bane ba wanda yake sananne a nan. Mu abinda aka sani da sifa ake ciniki ba da naira ba. To wannan naira da ya kawo maka wannan ciniki bai ba sai in ka yarda ka amince, amma in baka yarda ba dole zai maida ya je ya amsu. Ko kuma misali, yanzu a al'adarmu a nan, shinkafa da me ake auna ta? Da kilo ake auna ta, ba tiya ake auna ba. Wannan sai yasa tiya sai ya ringa auna ma shinkafa, yana saida ta da tiya. Kawai kinta shi ya saida, sai yasa tiya ya auna. Kaga a nan mu abinda muka sani, shinkafa da sukari da sauransu, da fulawa da sauransu, ana saida su ne kilo kilo, ba a aunawa da tiya. To shi sai yasa tiya ya auna. To a nan wannan ciniki bai yi ba, me yasa? Saboda mu abinda muka sani a nan, shinkafa da sukari da sauransu, da kilo ake auna su, ba a saida su da zakka. To yanzu misali, kamar hatsi, kamar dawa, da me ake sayar da su a nan? Tiya ake saida su, zakka ake aunawa. To a nan sai ya dora a kilo ya saida. To wannan shi ma bai yi ba, sai in ka yarda ne ka amince. Amma in baka yarda ka amince, baka yarda ba, to wannan ciniki dole za a tada shi. Me yasa? Saboda a nan abu ne wanda yake a al'adance, komai ga yadda ake. Amma in ka ɗauka wasu jama'ar, idan ka ɗauka shinkafa, su ba su san ba a dora ta akan kilo. Kamar misali irin nan Najeriya, da irin su sukari da sauransu, ba kan tiya ake sawa ake auna. Kaga su a al'adarsu, su tiya ake sawa a sayar. To shine a nan malam sai ya zo da asarkin Shuraih Al-Qadi, ya faɗa ga wasu gazzalin waɗanda suke masu nada zare in aka ce gazzal wanda yake kenan mai nada zare wanda auduga zai tara sannan sai ya nada zare to waɗannan gazzalin din suka dan samu rashin zuttuwa tsakankanin su sai suka kawo ƙara wajen alƙadi Shuraih wani abu da ya faru tsakankanin su na rashin zuttuwa sai suka ce masa mu dai a al'adarmu ta masu nada zare in aka yi kaza kaza ne to shine alƙadin sai ya ce sunnatukum bainakum al'adar ku na tsakankanin ku ma'ana ta halatta tsakankanin ku akan yanda kuka sani kenan shine akan yanda a al'adar ku kuke yin irin wannan mu'amala ta wannan cinikayya to haka za a tabbata akan ta kenan su sun dan samu rashin zuttuwa ne sai aka kawo ƙara to yaya za a yi sai suka ce masa ranka ya dade mu a wajenmu mu masu nada zare in abu kaza ya faru kaza ne ake yi kaza kaza ne ake yi to a lokacin nan sai yake cewa da su sunnatukum bainakum ai sunnatukum ja'izatun bainakum ma'ana al'adar ku ta halatta tsakankanin ku yanda kuka saba yi kenan akan haka za a tabbata kenan kaga anan shi alƙalin ya maida kenan yanke musu hukunci akan rashin zuttuwar da suka samu kenan akan al'urf shine al'ada wadda take tsakankanin su ta masaka ko kuma mu ce ta masu nada zare me yasa saboda shari'a bata yanke ba wani ka'ida da wani gulgudu akan wannan abu to shine dole sai a koma kenan al'adar su shine anan malam sai ya zo da hadisin Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin yake cewa la ba'asa ala asharatu bi ahada ashara yace ba laifi abinda ka saya wato dirhami 10 ka sayar da shi dirhami 11 kamar misali mu ce abinda ka saya jikka 10 ba laifi bane ka sayar da shi jikka 11 sai yace wa ya'khudhu lin nafaqati ribhan wato mutun ya riki ya dau ya karbi riba lin nafaka ma'ana game da dawainiye shi da wahalar da yake akan wannan kaya me yasa so da yawa zaka kawo kaya akwai wahalhalin da kai na bulaguran da kai domin sayo da wannan kaya akwai kudin suhuri wanda ka bada a kawo wannan kaya akwai mangaza da ka kama ake ajiyar wannan kaya akwai shigi da fici da kayan da ake a kasa su a zo a dauki kenan irin waɗannan wahalhalu da zaka yi sai ka kiyasta gulgudan abinda zaka dora da riba shine anan yace ba laifi abinda ka saya kenan dinare 10 ko dirhami 10 mu ce kenan abinda ka saya jika 10 ka sayar da shi jika 11 shine sai yace wa ya'khudhu lin nafaqati ribha ma'ana ya karbi riba kenan ga wahalhalin da yake amma ko wannan ba yana nuna cewa kayan jika 10 jika 11 ne akan iya sayar da shi baya halatta a dora akan haka kayan jika 10 ya halatta ka sayar da shi jika 20 ko ka sayar da shi jika 30 in ka hadu da mai so amma duk kayan da a al'adance an san ga kudin su to baya halatta ka dora ma wani ka buga masa wannan ana kiran shi algabin kenan in ya gane cewa an bige hancinsa kayan da ake sayar da jika 10 misali an sayar masa shi jika 15 ko jika 20 to anan yana iya dawowa ya karbi kudinsa to amma wannan kaya ne wanda a al'adance an san kayan jika 10 akan iya dora riba ta jika guda akan shi kenan kaga wannan za a iya komawa ne a al'adance kenan duk a jika 10 a kadan kenan mutum in ya ci riba ya ci riba ta jika guda to wannan duka ba laifi bane ba ana iya yi kasa da haka ana iya yi sama da haka domin akwai hadisi wanda Urwa al-Bariki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi dinari daya yaje ya sayo masa ragwallaiya da yaje da dinarin ɗaya sai aka yi dace ya sayo biyu akan hanya kafin ya iso aka taya ɗayan dinari ya sayar da shi ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rago da dinari guda manzo Allah ya tabbatar da wannan ciniki kuma ya addu'a cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikin shi kaga adar riba ce hatta limka abin dinare ɗaya ne aka sayo biyu kuma aka saida ɗayan dinare ɗaya kenan dinaren shi ya dawo sannan kuma ga rago an zo masa da shi to wannan yana nuna cewa riba ba ta da iyaka kana iya sayan abin jika guda ka sayar da shi jika 10 ba laifi bane to shine anan yace waya akhuzu lin nafaqati ribha wato ya riki riba wato game da wahalhalin da yake tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce duk abinda babu wani abu da kai na tasiri ko canza masa misali yadi ne ka saya farin yadi ne ka saya ka sayar da shi haka kai ba rina shi ba kai kai ba wani abu ka kara masa ba to anan suka ce ba ka dora komai ba yanda ka saya za ka sayar da shi suka ce to ina maganar limkewa da wani wanda suka ce wannan duka ba a lissafawa da shi domin babu wani tasiri da kai amma jumhurin malamai suka ce duk abin da ka saya ya halatta ka dora iya abin da yake na riba ka saya koda baka canza masa komai ba kamar yanda ka saya haka yake koda gusa shi baka yi ba to shine anan sai yake sai yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Hindu wato matar Abu Sufyan ita ce Hindu wato manzon Allah ya ce mata kuzima yakfiki wa waladaki bil ma'rufi wato ki dau abinda zai wadace ki ke da ƴaƴanki da hali wanda yake da kyautatawa kamar yadda zai zo a gaba ita Hindu matar Abu Sufyan ce mijinta yana da wata dabi'a shine kwabro me ake kira da kwabro kasa kai inda ake bukatar akai misali a ce kai da iyalinka abinda zai ishe ku na abinci kilo uku na shinkafa zai iya wadatar ku to sai ka ce a ba za a dafa kilo uku sai dai a dafa kilo biyu kaga kilo biyu ku ai ba zai wadata ba kuma tare da cewa akwai halin da za a dafa kilo uku sai ka hana a dafa kilo uku sai dai biyu to wannan ana kiran shi kwabro wannan kuma ba dabi'a bace ba ta mumini muminai wajen ciyarwa ba sa yin israfi su wuce gona da iri kuma ba sa yin kwabro su kasa kai inda ake san akai kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama muminai ibadur rahman su ne wanda in za su ciyar da dukiya sawa'an iyalinsu ne za su ciyar ko kuma wani abu ne za su bada Ubangiji Ta'ala ya ce lam yusrifu ba sa wuce gona da iri wa lam yaqturu kuma ba sa kwabro wa kana baina zalika qawama Ubangiji Ta'ala ya ce ciyar wasu ta zaman tutsa ka tsakiya ma'ana daidai wa daida shi ba a wuce iyaka ba shi kuma ba a kasa kai inda ake bukatar akai domin ita dabi'a ta dan adam da mun shine kwabro kamar yadda Allah ya ce wa kana lil insanu katura dan adam ya zaman tu mai matukar kwabro ne gaya abun amfanin kanka ne amma sai ka matse bakin aljihu ba za ka iya kai yanda ake bukatar akai to wasu daga cikin yayan adam suna da irin wannan dabi'a to shi mujin Hindu Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda yana da wannan dabi'a ita da yayanta bayya ba su gurgudan abin da zai wadace su abincin da yake ba su bayya wadatar su shine sai ta kawo kukanta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce kuzima yakfiki wa waladaki bil ma'ruf je kike da ƴaƴanki manzo Allah ya ce bayan idan shi ke dau abin da zai wadace ku amma da halin kyautatawa kaga anan manzo Allah bai kayyade mata ba je kike dauki kilo kaza ko kuma ke dau tiya kaza kenan me za a yi sai a koma al'uruf misali in gida ya kai mutum biyar to akwai gurgudan abin da zai wadace su me yiwuwa kilo 1 da rabi ko kilo 2 zai wadace su in sun kai mutum 10 sai kilo kaza in sun kai mutum kaza sai kaza misali gurgudan kenan wasu yara ne wasu manya ne kenan anan shari'a bata kayyade cewa kilo nawa ko tiya kaza kenan me za a yi sai a koma al'ada dan haka manzo Allah ya ce ke da ƴaƴanki je kiki dau abin da zai wadace ku da halin kyautatawa kenan ke kika san gurgudan abin da zai wadace ku kenan wannan shi ma yana tabbatar da cewa kenan duk abin da mutane suka saba na cinikayya yau da gobe akan shi to anan kenan za a tabbata akan haka yanzu misali kamar ciyawar gujiya da ake sayarwa kaga galibi in ka saya sai dai ka sauye ka bashi buhun shi ko ka bashi wani buhu anan in aka yi ciniki kace kai har buhu ka saya shi kuma yace a ban da buhu rijima ta kai ku gaban alkali sai a tambaya to a al'adance anan ciyawar gujiya da ake saya har buhun ake saya ko ban da buhu kaga a al'ada ban da buhu ne in ma ayi kudin buhun ka saya ko kuma ka bashi wani buhu yanki ko kuma ka je ka sauye ka bashi buhun shi wannan shine abin da aka san shi a al'ada anan kenan amma yanzu abubuwa misali kamar yanzu in ka dauki buhun dankali waya taba sai yayi jemai da buhun kaga har buhun akwai abubuwa da yawa wanda su har buhun ake sayar maka shi kenan abu ne wanda yake sananne kenan a wajen cinikayya da daukan kwadago da wasu abubuwa duka kenan za a koma al'ada yanzu misali shine anan kenan zamu is kenan sai yazo da fadar Allah subhanahu wataala wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf Ubangiji ta'ala ya faɗa cewa duk wanda ya kasance talakka aka damka masa dukiyar marayu a hannu cewa ya kula da ita ya haɓaka wannan dukiya ya bunƙasa ta to falyakul bil ma'ruf in har ma zai ci daga cikin wannan dukiya ya ci da halin kyautatawa amma abinda aka fi so in kana da wadata ya zama wajibi ka kame bai ya halatta ka ci in kai mawadaci ne aka sa dukiyar marayu a wajenka to kula da wannan dukiya ka yi shi saboda Allah ka nemi sakamakon shi a gobe kiyama amma in kai talaka ne to an baka damar zaka iya ci amma ka ci da halin kyautatawa menene halin kyautatawa sai a koma al'ada duk wanda yake talaka an san dai abincin shi tawabin talaka an san menene mashigin shi an san menene na talaka abun hawa na talaka an san gulgulin shi kada a baka dukiyar marayu ya zamanto rayuwa ta canza ka ringa rayuwa ta mawadata komai ka ringa abu wanda yake na mawadata in kai haka kai zalunci kenan in ma talakkan ne ubangiji ta'ala ne yace wa man kana faqiran wanda ya zama talakka an damka masa dukiyar marayu cewa ya kula da ita falyakul bil ma'ruf in ma zai ci ubangiji ta'ala yace to ya ci da hali wanda yake na kyautatawa kenan sai a koma a al'ada menene gulgudan abinci wanda yake na talaka menene gulgudan tufafin sa kenan rayuwarka zaka yi ta daidai matsayinka kenan ba zaka yi rayuwa ta mawadata domin dukiyar jama'a ce aka sanya a hannunka nan ma kenan Allah sai ya maida mu zuwa ga al'ada ba a ce ba in talaka ne kilo kaza zai dauka ko in tufafi kaza zai dinka tufafi na gulgudan kaza a sai a koma al'ada talakka wanda yake rayuwa a nan kasar mu ya sha bamban da talakkan wani wuri kenan sai aka sai a dawo kenan a gurgudan tattalin arzikin mu a matsayin talakawan mu da nawa suke rayuwa a kowane yini sannan sai yace waqtar al-hasan min abdullah ibn mirdas himara wato al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ya dauki hayar wato jaki na wani shine Abdullahi ibn Mirdas an gane ko in barka da dabba a irin wancan lokaci in zakai wani bulaguro ko zakai wasu bukatunka sai ka je ka dau hayarta kamar yanda ake hayar kekuna da babura da motoci da motoci a yau shine yace waqtara al-Hasan min Abdullahi ibn Mirdas himara wato al-Hasan al-Basri ya dau hayar jaki a wajen Abdullahi ibn Mirdas faqala bika hasan sai yace masa nawa zan bada a bani hayar jakin kana sai yace bi dana kai yace dani biyu zaka ba wanda shi dani in ka kasa dirhami kashi 6 to kashi 1 daga cikin 6 shine sulusin kenan dirhami shine dani an gane ko kenan kaga idan aka dau dani kai kenan anan kenan sulusin dirhami aka sa dirhami kenan kashi 6 sai a ware kashi 2 kenan hudu ne za su rage kenan shine sulusin shi farakibahu al-Hasan ya amshi wannan jaki ya je ya hau ya gama bukatar sa ya dawo masa ya biya shi thumma ja'a marratan ukhra wani lokaci na daban kuma sai ya dawo kana sai yace al-himara yace ma'ana a kawo jaki ma'ana yana son kuma zai dau haye shi shine yace al-himara ma'ana kenan ku zo da jakin uhudurul himara ma'ana ku zo da jakin ko kuma ya zamanto kenan al-himaru kenan abinda nake bukata a zo mun da jaki duk da cewa riwayar kenan ta zo ne da fatha al-himara kenan alal igra ma'ana a zo da jaki aka kawo masa jaki faraki ba ku kawai sai ya hau jaki ya tafi walam yusharihu bai tambaye shi ba a nawa bayan ya je ya yi bukatar sa ya gama fa ba'asa ilaihi bi nisfi dirham sai ya aika masa rabin dirham kaga ya tabbata akan waccan al'ada ta farko tunda a farko an bashi misali hayar ashika biyu aka bashi haya misali to a yanzu da ya dawo sai ya aika shika uku maimakon da a cikin shika shida sai ya aika shika biyu an gane ko a ce dirhami shika shida yake kenan sai aka bashi haya a farko a matsayin shika biyu to yanzu da yazo mai tambaya ba a nawa za a bani wannan jikin sai ya tabbata akan waccan al'ada kenan ga yanda aka bashi hayar sha wancan lokaci da yazo kuma sai ya aika shika uku ba dan komai ba wannan kali ne wanda anan kuna iya dandancewa da mutum kaza ne kuma in yaso sai ka kara masa wannan yana nuna wato karamci tattare da kai ka dau ma'aikaci aiki ka biya shi haƙin shi kuma ka kara masa wani abu wannan abun da ka kara masa zai kara masa jin dadi kuma ko gobe ka neme shi kai tsaye zai zo ko yana aikin wani ya watsar da shi yazo yayin haka kuma wannan hallo zai kara sa mishi in dai mai amana ne ya rike amana ba zai haince ka ba akan abin da ka bashi aiki kuma zai tsaya ya kyautata aikin to shine anan sai ya aika wato nisfu dirham ya aika masa rabin dirhami kenan kamar misali jikka uku maimakon da a jikka biyu ne kenan anan shi ya tabbata kenan akan wancan abin da aka sani kaga abu ne da sananne anan hayar keke da ake nawa ce awa guda dala 20 ne in ka zo hayar keke ba sai ka tambaya ba awa nawa zan bada awa kawai za ka yi in ka yi awa ka san nawa ne za ka bada domin a al'ada an san nawa ne ake bada kamar misali yanzu lebura ai da an san kudin lebura a nawa yake wuni ba in ka dau lebura ba ya zo aiki sai ka tambaye shi nawa zan baka wannan in nawa zan baka kwantara ce za a yi amma in ka dauke shi a matsayin lebura ne wanda an san lokacin aikin farawa da karshen shi karfe 8 tashi karfe 4 to anan abin da ake badawa shine ake shine zaka bashi kenan abu ne a al'adance wanda an riga an san da shi sannan sai ya zo mana da hadisin wato Abu Malik Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai yake cewa hajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Abu Qaiba wani wanzan da ake kiran shi Abu Qaiba ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kahu lafazin hajama an ciro shi ne daga al-hijama ma'ana kahu wanda kahu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa waraka da izinin Allah ana samun ta a cikin abubuwa uku abu na farko manzan Allah ya ce al-hijama wato shine yin kahu abu na biyu manzan Allah ya ce al-asal wato shan zuma abu na uku sai manzan Allah ya ce al-kai wato shine lalas ko kuma ka ce sakiya sai manzan Allah ya ce amma ni ina kyamar wato lalas shine yin sakiya to shine anan ya kiraye Abu Daiba ya masa kaho fa amara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sa'in min tawrid da ya gama manzan Allah ya sanya aka ciko tiya ta dabino aka bashi manzan Allah bai tambaye shi ba a nawa za ka mu yasa saboda an san a al'ada duk wanda ya zo ya ma kaho ko ya ma aski nawa ne ake badawa abu ne sananne kenan duk abin da yake a al'ada ga ya kaza ne kenan anan ba sai ka yi sharadi da mutum in ka bashi abin da bai kai ba to anan yana iya kai karin ka na mai kaza amma bai bani ba abin da yake a al'adance kaza ake badawa shine anan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amara ahlahu ya umarci kenan wato jama'arsa na sahabbai cewa an yi khafifu anhu min kharajihi ma'ana su dan saukaka masa a dan rungumta masa game da harajin da yake kan shi harajin da yake kan shi kenan wanda yake biya manzo Allah ya ce a saukaka masa kada tsananta masa wannan shi ma wani kadi ne domin ya ji dadi akan wannan abin da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ma sai zo mana kuma da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa qalat hindun ummu muawiya wato hindu uwar muawiya ibnu abi sufyan ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inna aba sufyana lalle mai gidana abu sufyan rajulun shahihun tace mutum ne mai kwaro da ni da ƴaƴana baya ba mu abinda zai wadace mu na abinci fa hal alayya junahun ana akhudha min malihi sirra ta ce ya rasulullahi ko ina da laifi a kuye a bayan idansa in na dau wani abu daga cikin dukiyar shi na kara domin mu wadatu ala sai manzo Allah ya ce ku zi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf manzo Allah ya ce ke da ƴaƴanki ki dau abin da zai wadace ku da halin kyautatawa kaga matan mu'mine kenan anan da ya zamanto shi mai gidan baya ba su abin da zai wadace su maimakon ta dauka ba tare da ta yi tambaya ba sai da ta je ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaji kaji yaya manzo Allah ya ce je kike dauka ke da ƴaƴanki abin da zai wadace ku me yasa saboda haƙƙin su ne dole ne mai gida ya ba iyalinsa gurgudan abin da zai wadace su na abinci in bai ba su ba abin da zai wadace su ya tauye haƙƙin su anan kenan shari'a ta halitta musu kenan cewa a bayan gidan shi a buye kenan ba laifi suna iya dauka amma abin da ya dace a sha hankalin shi in kamar misali in an tabbata irin haka din zai iya yin fa'ida anan kenan sai a ja hankalin shi a nuna mishi kenan tsakanin su su dan ja hankalin shi su nuna masa cewa abin nan bai wadata kenan anan abin da ya zama wajibi sannan ya dawo ya cike musu iya gurgudan abin da yake da haƙƙin su to ala manzon Allah tunda ita tambaya ce tace ya rasulullahi bayan idan shi ina iya dauka kaga anan ita ce ta zo da wannan tambaya ta ta dubara ta cike cewa bayan idan shi ina iya dauka manzon Allah sai nuna mata yin haka kin yana halatta kenan koda kasancewar ba a shawarce shi ba bayan idan shi kina iya dauka kenan gurgudan amma abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki kenan kaga wuce ka'ida kuma anan bai halatta misali in kilo biyu yake baku shi kuma gurgudan abin da zai wadace ku kilo uku ko kilo biyu da rabi to anan kenan gurgudan abin da zai wadata shine zaki kara wuce haka kuma baya halatta kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya maida ta zuwa ga al'ada kenan ita ta san iya gurgudan abin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta sannan hadisi na karshe a babar shine hadisin Urwa ibn Zubair cewa ya ji Aisha Allah ya kara mata yadda tana faɗa wa man kana ganiyan falyasta'fif ubangiji ta'ala ya faɗa cewa duk wanda ya zamanto mawadaci alhali an damka masa dukiyar murayu cewa ya kula da ita ubangiji ta'ala ya ce falyasta'fif ya kame ma'ana kar ya taɓa komai daga cikin wannan dukiya kenan bunƙasa wannan dukiya da zai yi yayi ta dan Allah ya nemi sakamakon lada a wajen ubangijin shi sai ya ce wa man kana faqira ubangiji ta'ala ya ce wanda ya zamanto kwatalakka alhali ga dukiyar marayu a hannunsa fal ya'kul bil ma'ruf ubangiji ta'ala ya ce in ma zai ci to ya ci da hali wanda yake na kyautatawa kenan sai a koma al'ada iya gurgudan matsayin shi na talakka kenan gurgudan abin da zai yi da wannan dukiya kenan abincin da yake ci na matsayin shi na talakka in ma zai dauka daga cikin dukiyar marayu to gurgudan haka zai dauka sai Aisha take cewa unzilat fi walil yatim wannan aya an saukar da ita ne game da wanda ke daukan yake jibintar wato lamarin maraya allazi yuqimu alaihi wa yuslihu fi mali wanda ke tsayar da kansa akan wannan dukiya ya ringa kokarin inganta ta domin a haɓaka ta ta yi gaba ana saye da sayarwa da sauransu da wannan dukiya in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf in ya zama talakka ne Aisha ta ce to Allah ya halitta masa ne ya ci daga cikin wannan dukiya da yake kokarin bunƙasar da ita kenan da hali wanda yake na kyautatawa lafazin yuqimu alaihi wasu malamai suka ce abinda yake dacicciyar kalma anan kenan a ce yaqumu alaihi kenan domin an ciro shi ne daga alkiyam ba daga al-iqama inda daga al-iqama ne za a ce yuqimu duk da cewa suka ce to anan yuqimu ana iya bata wata ma'ana ta daban kenan yuqimu nafsahu alaihi mutumin da zai tsaye da kanshi akan kula da wannan dukiya yana inganta ta to shine ubangiji ta'ala ya masa izinin cewa yakan iya ci daga cikin wannan dukiya ta marayu da hali wanda yake da kyautatawa a takaice abinda muke so mu gane a wannan babu kenan komai wajen ciniki saye da sayarwa da daukar kwadago da awo na sikele ko awo wanda yake na zakka kenan sai a komo akan al'adar mutane yaya ake abu kaza kenan kazan nan da ake koda an samu rashin zuttuwa to akan shi za a tabbata amma duk abin da yake dama an san kudin shi an san yanda yake to wannan ba ma sai ka tambaya ba in an gama gurgudan abin da ake badawa shine zaka bada in ka kasa kai inda ake bukatar akai to shi yana iya neman haƙƙin shi cewa ka ƙara masa ka bashi haƙƙin shi in baka bashi ba yana da damar da zai kai karin ka wajen alƙali dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك